Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka sun fara hallara a taron AU, wato kungiyar kasashen Afirka wanda za a yi a birnin Yemen na jamhuriyar Niger. Sannan za ku ji ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin Najeriya ta jaddada nasarar gwamna Adeboyega Oyetola na jam'iyyar APC a matsayin gwamnan jihar Osun. Bayan nan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai daga sassan Afirka na ci gaba da hallara a Yamai, babban birnin jamhuriyar Niger, domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a gobe Lahadi. Taron zai yi sharafage ne ga wani shiri na wanda zai ba da walwalar yin harkokin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar, musamman kan abin da ya shafi rage shingayen da ke kawo cikas wajen shige da fitan kayayyaki tsakanin kasashen kungiyar. Akalla shugabannin kasashen Afirka 50 ake sa ran za su isa birnin Yamai tun daga jiya Juma'a, kwana guda bayan isar ministocin harkokin wajen kasashen domin fara taron na gobe Lahadi. Ana fatan idan kasashen suka cimma matsaya wajen rage matakan da ke kawo tarnaki a fannin kasuwanci, za a samu ayyukan yi, sannan yanayin jin daɗin al'ummar yankin wacce adadinta ya kai biliyan 1.2 zai bunƙasa. Tagomashin wani yarjejeniya da ake so a ƙulla ya sake ƙaruwa tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince zarata Buhari kan shirin wato samar da shige da ficen kayayyaki a tsakanin kasashen. Girgizar kasar baya-bayan da ta auku a ƙarshen makon nan wacce ƙarfinta ya kai maki 7.1 a jihar California, ita ce mafi ƙarfin gaske da jihar ta taɓa gani cikin shekaru 20, a cewar jami'ai, inda suka ƙara da cewa za a ci gaba da jin raɗaɗinta nan da wasu shekaru masu zuwa. A cewar Lucy Jones, ƙwararriya a fannin nazarin yadda girgizar ƙasa ke aukuwa, ƙarfin girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta kai ninkin baninkin wacce ta afkawa wasu garuruwa a jihar ta California a ranar Alhamis. Rahotanni sun ce dubban mutane a yankin da ake kira Ridge Crest suna zaune babu wutar lantarki, kamar yadda David Witt, shugaban ma'aikatar kashe gobara a ƙaramar hukumar Kern County a jihar ta California, ya tabbatar.
We have multiple injuries. We've had two house fires.
Ya ce an samu raunuka da dama, gidaje biyu sun kama da wuta, wayoyin wuta sun tsintsinke, tankunan iskar gas sun fashe. Ire-iren waɗannan abubuwa dama kan faru idan aka yi girgizar ƙasa. Hukumomin sun ƙara da cewa an ji raɗaɗin girgizar ƙasa ta ranar Juma'a har zuwa yankin Sacramento da ke arewa mai nisa, sannan an ji ta har zuwa birnin Las Vegas da ke can gabashin Amurka da kuma kudancin ƙasar Mexico. Lauyoyi a ma'aikatar shari'a Amurka sun tabbatarwa wani alƙalin kotun tarayya cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi, ko da yake ba su ba da wani dalili na saka tambayar ba, saɓanin wanda suka bayar a baya kan wannan shiri wanda kotun ƙolin ƙasa ta jingine a baya. A wata ƙara da suka shigar a kotun tarayya da ke jihar Maryland, lauyoyin ma'aikatar shari'an ta Amurka sun ce an ba su umarnin su yi nazari ko akwai wata kafa da za ta iya samun jituwa da hukuncin da kotun kolin ta yanke, wacce za ta ba da kofar a saka wannan tambaya a cikin shirin ƙidayar jama'ar. Gabanin shigar da wannan ƙara da lauyoyin na ma'aikatar shari'a suka yi, shugaba Trump ya nuna ya duba yiwuwar, wato ya ce akwai yiwuwar, wato zai ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba, wajen ganin an saka tambayar ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko aka sun haka a cikin shirin wannan ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fannin sarrafa makamashin gawayi ko kuma kwal a nan Amurka na ci gaba da fuskantar koma baya a wannan mako, inda kamfani na shida mafi girma a kasar ya ayyana cewa ya samu karai tattalin arziki. Ko da yake shugaban gwamnatin shugaba Trump ta dauki wasu matakai na tallafawa fannin na kwal, amma zuwa yanzu shida cikin kamfanoni goma da suka shahara wajen sarrafa gawayi sun durkushe tun daga shekarar 2014. Fannin na sarrafa kwal din ya yi ta fuskantar koma baya, yayin da masu amfani da gawayi a matsayin makamashi suka yi ta komawa yin amfani da wutar lantarki da sauran hanyoyin makamashi masu rahusa waɗanda ba sa gurɓata muhalli. Wannan dai kusan za a iya cewa labari ne mai daɗi ga fannin kare muhalli da kuma na kiyaye lafiyar jama'a, domin kona gawayi kan fitar da hayaki mai gurɓata muhalli sama da sauran hanyoyin samar da makamashi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake gobe za ake shirin taron kungiyar Afirka ta AU, abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi wakilinmu na birnin Yemen Sule Mumuni Barma, wanda ya ce tuni har shugabannin kasashen Afirka sun fara hallara kamar yadda za ku ji a tattaunawar da suka yi.
To, Haji Mahmud, karin bayani dai shi ne shugabannin kasashen Afirka na ci gaba da isowa birnin Yemen a yanzu haka, wanda a ɗazu-ɗazun nan da yamma an samu isowar da dama daga cikinsu waɗanda suka haɗa da shugaban ƙungiyar tarayya ta Afirka da kansa ta Narko, wato shugaban ƙasar Egypt al-Sisi kenan. Haka zalika akwai irinsu shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, shi ma ya iso. Akwai na Chadi Idris Deji, waɗanda suka riga suka iso birnin Yemen. Sannan ana ci gaba da samun shigowarsu har zuwa cikin dare, yayin da aka bayyana cewa wasu daga cikinsu za su yi asubanci su shigo birnin Yemen, saboda gobe da safe ƙarfe 9 na safe ne za a agogon Nijar za a soma wannan babban taro na shugabannin ƙasashen Afirka.
To, kamar ya yanayin tsaro a birnin Yemen Sule?
Tun a shekaran jiya da aka buɗe wannan taro, gaskiya an tsaurara matakan tsaro sosai a nan birnin Yemen da kewaye.
To, Sule, duk da yake ka ɗan kyankyasa abin da zai faru a wannan taro a rahoton da ka turo da muka sa a shirinmu na rana, kamar ɗan yi mana bitar abin da shi wannan taro zai fi mai da hankali a kai idan Allah ya kai mu gobe.
Yawa, abubuwan da babban muhimmin abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen Afirka zai mai da hankali a kansa shi ne batun yarjejeniyar nan ta cire shingaye da ke tsakanin kasashen Afirka a kan maganar kasuwanci. Saboda haka wannan haduwa ne za a jaddada cewa wannan ko kuma za a kaddamar da soma aiki da ita wannan yarjejeniya ta kasashen Afirka. Kuma Najeriya da yake tana ɗaya daga cikin kasashen da a can baya suka yi ta nuna ɗari-ɗari a kan ita wannan yarjejeniya, to yanzu daga bisani an bayyana cewa tana daga cikin waɗanda za su rattaba hannu a yayin wannan taro na birnin Yemen kenan, kamar yadda abin yake a wajen jamhuriyar Benin. To kuma kasashe ne biyu waɗanda kwarai suke da matukar muhimmanci ga kasashen Afirka ta yamma idan ana maganar cinikayya ko kuma zirga-zirga da ke yau da kullum.
Wakilinmu kenan Sule Mumuni Barma na birnin Yemen. To, a Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin kasar ta jaddada nasarar gwamna Adeboyi ga Oyetola na jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar da aka yi a bara, inda ta kori hukuncin baya da kotun sauraron korafe-korafen zabe ta jihar Osun ta yanke, wacce ta ce dan takarar jam'iyyar PDP Ademola Adeleke ne ya lashe zaben. Don haka ne wakilinmu na muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya jiyo mana kaɗan daga cikin abin da mazauna jihar ta Osun ke cewa dangane da wannan hukunci na kotun koli.
Sunana Alhaji Sani GNPP sarkin yakin sabon laife. Ni dan jam'iyyar PDP ne kuma ba magoyin bayan Adamala Isiaka Adeleke.
To ya kuka ji da hukuncin kotu?
Da sun zalunce mu sun ci amanan mu don mu muka ci zabe. APC ba ta ci zabe ba mu muka ci zabe amma suka zalunce mu suka nuna suna da hukuncin gwamnati.
Wace hujja gare ka cewa jam'iyyar PDP ta ci zabe?
Dan da zaka bada sakamako PDP ita ce ke ita ta ci zabe.
Ko ka san cewa shi dan takarar gwamnati Isiaka Adeleke na PDP yayi wa na jam'iyyar APC Oretola murna?
Wannan murna ai murna ba ta je take ba mu magoya baya ai aka cuta ba shi ba shi me ya dashi mu aka cuta
sunana Muhammad Bashir to muna jam'iyyar APC mai gajiya.
To ya kuka ji da hukuncin kotu na gwamnan anan jihar Osun?
To mun gode wa Allah mun ji dadi gaskiya ta bayyana Allah bayyana gaskiya mun samu nasara
amma yan jam'iyyar PDP suna cewa kun zalunce su me zaka ce?
To wani zalunci ne amma kotun farko da muke ganin sun yi wurwurin da suka iya da ta ba su ci ba su ce an zalunce su ba duk da cewa wanda ya zo kuma wanda ya jagoranci wannan hukuncin na farko da aka yi ba a taba zama da shi ba na saurara ƙara amma ya zo ya jagoranci wannan shari'ar yanki sannan aka zo muka ɗaukaka ƙara kotu ta ba mu nasara cewa muna da gaskiya sannan kuma aka zo ga wannan to menene na zalunci da mu ka shi duk wanda ya rasa yawanci da mu haka zai ci an zalunce shi.
Gwamna wanda ya ci zaɓe na APC Oyetola ya ce zai haɗa hannu da 'yan jam'iyyar PDP domin a ciyar da jihar Osun gaba. Kuma kuna goyon wannan kuma goya bayansa?
Kuma na goyon baya don abin da muke so shine da Najeriya ko kuma jiha duk wanda yake mazaunin wurin gari namu ne gabaki ɗaya kamata a ce ciyar da gari gaba ci gaban gari ya zama to shine a zuciyar kowa ba laifi yana ko wanda zai bada haɗin kai da gaskiya da amana don a samu ci gaban ƙasa wannan muna maraba da shi ko wane ne shi ko daga wace jam'iyya yake a
ya latifa tiwa ne wallahi alhamdulillah kun ji dadi da yawa kun ji dadi da mu roƙwala da kuma ya karba roƙon mu kun ji dadi Supreme Court is the last na bayan Supreme ba wani ya court kuma Supreme an ba mu
roƙon mu ne benja judgment shi wa wuce lo shi kan kada fa shi
Mr. Gbenga yace ba abin da za su yi wannan shari'a ta wuce
dan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe nake ta kishi ashe ba zan iya in ya da ke ba ba zan iya an ce da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ne kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo kar ta mace muna gani muna ji
a gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 4:43 na yamma. Nan gaba kaɗan za ku ji cewa Najeriya ta lallasa Kamaru a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Amma yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fakin labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shirin ruga na kafa matsugunai ga makiyaya bayan taro da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya jagoranta. Mai nazari kan harkar kiwo Muhammad Halodu Jimeta ya ce kuskuren ambata shirin da ruga ya ja masa bakin jini.
From the beginning bai kamata ma a kawo kalma na ruga ba. Rugan nan wani abu ne wanda yake nan tun fil azal tun lokacin Turawa.
Al'ummar Daura sun yi murnar kubutar magajin gari Musa Umaru da gano masatar mutane ya ukaca shine ciro man bakan Daura.
A shiga daji da shi a shiga dutse da shi a kusa ko da zabe da shi Allah ya karbi roƙo ya fito mana da shi ya sakewa Allah godiya.
Shugaban hukumar al'adun Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar ya ce tsadar dala na kan gaba dalilan tashin farashin kujerar haji.
Akwai kuɗin guzuri na alhaji dala 800 in ka buga shi zuwa naira kusan 2,240 kuɗin alhaji za a baiwa ya zuba aljihunsa. Menene kuɗin aikin hajin bai wuce miliyan 1,200 ba.
Za a fara jigilar al'adun ranar 10 ga watan nan daga Katsina. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya.
Haka dai to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. yau da ta wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Malam Musa Gamboyaka na Zaria da Pastor Yohana Aliyu daga Majami'ar Ikwa Bayara wanda zai ci gaba da jawabinsa. Ga Malam Musa Yakana.
To a'udhu billahi min sha'ani bismillahir rahmanir rahim. Zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali. Domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne, to gaskiya yanzu ba ma ido ɗayan ake bacci da shi, shi da ido biyu ake bacci. Domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a office ko a gona ana cikin wani yanayi. Hasali abin da ya jahar Zamfara, yankin Katsina da zuwa su Adamawa, zuwa su Maiduguri, Yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa, babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar Kaduna. Sakamakon waɗannan mutane da suke har-hare wanda ake faɗin Fulani, to ni kuma sai in ɗan ƙalubalanta, ba duk da za a ce Fulani amma ba dukansu ba. To lalle-lalle kan inda mahukunta za a ji shawara, harkan tsaro fa ya lalace. Kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ba takadda ne da ba kwarewa ba. A da a harkan tsaro lalle kwarewa ne, domin in kun lura a da lokacin da muke da ƴan doka ai ba boko suka yi ba, amma suna da basira game da harkan tsaro. Su suke zaune da mutane a cikin al'umma, suka san waye na garu waye na banza. To amma yanzu sai a dauko mutumin kudu a ce a kawo shi arewa shine zai tsara arewa, ko ku a dauki mutumin arewa a kai shi kudu a ce shine zai tsara kudu. To koda haka bai zama illa ba domin kyautar zamantakewa, amma da ya kamata a hada da mutumin arewa nan jajirtacce wanda ya san harkan tsaro, ba kuma takadda ba. Domin daga lokacin da aka ce kwarewa ne a takadda, shine zai sa a ba mutum matsayi. To babu mamaki sai kaga a cikin yaransa akwai wanda ya fi shi basira akan wannan, amma sakamakon shi bai da takaddan wannan, an fifita ne takaddan nan. To shi kuma wanda yake da kwarewan nan ba zai bada lokacin shi ba, tunda an dauki wanda yake kai shi basira ba, an ce shine zai mishi shiragama game da harkan tsaro. Kuma sai in ga kaman su ƴan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba, domin a lokacin da suke campaign za su shiga lungu da sako, sun san gidan kowa, su hamma kaga sun jawo talaka suna manne mishi, ana hotuna ana wannan ana raha. Amma daga lokacin da suka gaigaci babu ruwansu da talakawan nan da suka zabe su. Kuma kar su manta sun yi rantsuwa akan za su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu, amma mafi akasarinsu suna hawa daga kan wannan kujerun. Sai su manta yanzu muna da 'yan majalisar dattijai, muna da 'yan majalisar wakilai, amma sai ka rasa menene suke yi a majalisar nan. Sai ka ga wani ma yana kan kujeran, suna cikin zaman majalisa an faɗa musu ga halin da ake ciki a inda suke wakiltan, amma sai ka tamkar ba su damu ba. Kuma su jami'an tsaro, ina kira a gare su don Allah, don Annabi su jibi, Allah su jibi Annabi, kar su jibi wannan albashi da ake biyan su. A'a, duk wanda ya jiyar da mutum daɗi shi ma fa Allah zai jiyar da shi, wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan. Yi don Allah, addinan nan guda biyu, musulunci da kristan, babu addinin da ta yadda da zalunci. Don haka idan kai musulmi ne sai ka duba kaga alqur'ani me ta ce maka game da adalci, kuma koyan manzo me ya koya maka game da adalci. In kai krista ne sai ka duba Annabi Isa alaihi salam, lalle lalle adali ne, kuma ya kawo addinin krista hasali ma addini ne na zaman lafiya. Don haka ya kamata in musulmi kake a jami'in tsaro, ka jibi Allah, ka jibi Annabi, ka tausayi rayuka, ka taimaka domin a da wannan miyagun abubuwa da yake aukuwa. Ina kira kuma ga ƴan uwan mu Fulani, har yanzu lokaci bai kure ba, maharan nan don Allah don Annabi, Fulani mun san su da jin kunya. Domin Fulani babu wanda ya kai ba Fulani ne jin kunya, amma yanzu Fulani an gurɓata. To lokaci bai kure ba, don Allah a tuba, a ajiye makaman nan, a zo a rungumi zaman lafiya. Kaman a yankin Maiduguri, bare-bare an san su da addini, domin duk an aka faɗa alqur'ani za a ce shiyan Maiduguri. To don Allah don Annabi, ku ajiye makaman nan, don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurɓata imaninku, ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma. Waɗanda suke gurɓata muku imanin nan fa lahira ba abin da za su iya muku, kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan, lalle lalle sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira, domin shi Allah baya barin azalimi. Kira kuma da shugabanni, don Allah don Annabi, ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan. Idan gaskiya ta zo akan kowane ne, ya kamata ku yi amfani da gaskiya, domin mafi akasari ƴan siyasa kuna amfani da kujerunku. Sai a kai mutum kotu, kotu ta yi hukunci, ko a ce a bada bene mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga zuwa gwamna zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata ajibi Allah ajibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a bada belin shi ko a sake shi kar ku mu kotu kangara ku umarnin kotu idan ku kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba don su bada ba ku zama ba domin ku kanku idan abu ta habarawa ku kan kai wajen waɗannan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyan ku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su ku iya sani fa ba ku da kima a idan su domin ranan da ba su akan mulki ba ku fa da kima kuma su ne masu tona muku asiri a turo EFCC gidajenku a kama ku a ce an ba ku hanci to ya kamata ma'aikatan shari'a ku tsaya tsayin daka a ƙasa domin ceto al'umma domin ƙasar nan an shiga wani hali kuma ina kira ga mutanen arewa halin da muke ciki a arewa man kai la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim kwanan da nake jin wasu da tijan arewa za a yi taro a Kaduna to ina kira ba mu ki a yi taro ba amma a sa hatta da malaman addini da waɗanda suke da zaune da mutane a cikin anguwa in dai ana so a yi maganin tsaro domin waɗannan mutanen su suka san gurbatacce suka san na kirki don haka tsaro ya tattara akan alhakin kowa dan sanda kake soja kake civilian kake dan banga kake kai hatta mata tsa hakkin tsaro yana kan mu gaba daya domin yau in mun zauna lafiya kowa zai zauna lafiya in ba mu zauna lafiya ba wanda zai zauna lafiya kuma adalci shine ginshikin zaman lafiya a ƙasa
shi ko Pastor Aliyu cewa yayi
manya addinai da muke da su Kristiyanci da Musulunci muna kira ne cewa mun san Allah amma sanin Allah da muke yi a fatan bakin mu ne tsakani da Allah zuciyar mu ba imani a ciki idan kana tayanin cewa kana da addini kuma ka san Allah ka yi imani da Allah ka sani akwai mutuwa kuma akwai ranar shari'a me zai kai ka ka je kai hari ka kashe ran wanda bai ci ba bai gani ba ka lalatar da dukiyar gidansa kuma yana so in jawo hankalin mu ko Kirista ne yau ya fito yace shi fa zai mulkin Najeriya ba tare da musulmai ba wannan Krista bai adalci ma kansa ba kuma ba zai kai labari haka kazalika duk wani wanda yake jin cewa shi musulmi ne zai yi shugabanci a Najeriya ba tare da kristocin Najeriya ba zai ware su a gefe zai samu matsala domin ya riga ya wuce gona da iri kai baka fi Allah ba Allah da ya ajiye mu yace mu zauna tare mu yi komai namu tare kowa yayi addininsa addinin da kai dama kake bukata kai addini ya shafi zancen tsakanin ka da Ubangiji yadda zaka shirye makomanka amma zancen wai ka nuna wariya game da sashin mulki saboda kana ga zaka yi amfani da wannan domin kai ka sami biyan bukatan kanka to kana jefa kasa ne a cikin wani yanayi kana kuma so ka sa mutane a cikin damu kuma Allah zai tambaye alhakin jinin mutane wata rana a wuyanka kai da kai dalilan da aka zuba ji saboda haka ina jin hankalin gaba daya da kowa a Najeriya musamman a yankin mu na arewa mu yi hankali da irin wannan rayuwa da muka koma ciki rayuwar da baya da tushe rayuwar da bamu same shi daga farko ba mu koma mu ci gaba da zamantakewa irin namu na da ba tare da tsangoma ba tare da nuna bambancin addini ko kuwa kabilanci ba kuma waɗanda Allah ya riga ya dora su a matsayin mulki ko kana arewa ne ko kana kudu ina kira gare ka ka tuna cewa wata rana zaka mutu saboda haka kowane mulki ko da shekara nawa ne Allah ya deba maka ko aka yi maka zaka mutu wata rana zaka koma ga malikinka kuma dole ne zaka bada lissafin irin mulkin da kai na shugabancin jama'a saboda haka zancen maganan kashe-kashe da maganan ko mu ci ko mu so duwo da ya fiye a cikin siyasar Najeriya da muke yi a yanzu cewa ko mutane na so ko ba a so sai mun yi mulki to wannan daga shedan ne saboda haka ina kira da duk wanda yake kishin Najeriya yake kuma kishin kasansa in ka fadi a mulki ka rungumi kaddara cewa lalle Allah bai nufe ni dan ci gaba da mulkin nan ba in kana da damuwa da jama'a ka koma mana ka gyara damuwan da jama'a wani karo za su zabe ka ka koma ka ci gaba da shugabanci amma idan kana cewa ko jama'a su ki ko ba su yarda ba tunda ina tafiya tare da ƙarfin iko zan kama an karya to in ka karya kai ma Allah zai karya ka domin ka sani cewa Allah shine sarkin sarakuna, shine kuma mai mulkin dukan duniya. Saboda haka komai mulkin da za ka yi Allah yana sama da kai. Saboda haka jama'a sun riga sun kuza, an zubar da rayukan 'yan Najeriya da yawa, mutane sun mutu. Kuma abin da yake damuna duk yawanci zancen hare-hare ga matsalan Boko Haram ana fama da shi a ƙasar nan. Ya ciki ya ci cuwa. An waye gari an ce tsakanin Fulani da sauran kabilu ba zaman lafiya. Ina waɗannan abubuwa suka fito tuka? Duk waɗannan abubuwa sun ta'allaka ne akan irin siyasa da 'yan siyasa suka shigo da shi domin su wargaza kan yanzu Najeriya, su rarraba kaunan mu domin su yi mana irin mulki da su suke so, wanda ba ta Allah.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta tsallake zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da yanzu haka ake fafatawa a kasar Masar. Najeriya ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke kasar Kamaru da ci 3-2 a wasan zagayen 16 da suka fafata a yau. Najeriya ce ta soma zura kwallo a minti na 19 da soma wasan ta hanyar dan wasan ta Odion Ighalo. To sai dai kuma a minti na 41 kasar ta Kamaru ta farke cin ta kuma zura kwallo ta biyu ana dabda tafiya hutun rabin lokaci. Bayan dawowa hutun ne Najeriya ta daidaice kwallayen zuwa 2-2 kafin a minti na 63 Alex Iwobi ya zura kwallo ta uku da ta baiwa Najeriya nasara akan kasar ta Kamaru wacce yanzu haka take rike da kambin na nahiyar Afirka. A daya bangaren kuma yanzu haka kasar Masar mai karbar bakuncin gasar tana nan tana fafatawa da kasar Afirka ta Kudu a zagayen na 16. Kasar ta Masar dai ta fito ne tana shugabancin rukunin A bayan da ta yi galaba a dukkanin wasannin ta uku, yayin da ita kuma kasar Afirka ta Kudu ta tsallake matakin na rukuni-rukuni kasancewar ta daya daga cikin mafifitan na uku daga rukunin D. A halin da ake ciki kuma dan wasan kasar Morocco Mbagbo Sofa ya bayyana yin murabus daga bugawa kasar sa wasa jim kadan bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Kasar ta Morocco ta yi waje road ne daga gasar bayan da kasar Benin ta doke ta ta hanyar bugun penalty a wasan zagayen 16 a jiya Juma'a. Basufa wanda ya kwashe tsawon shekaru 13 yana bugawa kasar tashi wasa ya ce yana ganin lokaci yayi da zasu baiwa sababbin jini damar gwada tasu bajinta da kuma bada tasu gudunmuwa. An haifi Basufa a kasar Netherlands inda har kasar ta saka sunansa a jerin sunayen 'yan wasanta kafin daga bisani ya zabi bugawa kasar iyayensa wasa a shekara ta 2006. Idan muka juya bangaren gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata kuma kasar Sweden ta lashe matsayin ta uku a gasar ta bana bayan da a yau ta doke kasar Ingila da ci 2-1 a wasan neman na uku na gasar a kasar Faransa. Tun a minti na 11 na wasan ne kasar ta Sweden ta shiga gaba tare da zura kwallo inda kuma ta koma zura kwallo ta biyu a minti na 22. To sai dai kasar ta Ingila ta sami zura kwallo daya yayin da duk kokarin da ta yi na daidaicewa ya ci tura, lamarin da ya sa ta zama ta hudu a gasar ta bana. A gobe Lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar ta mata tsakanin kasashen Amurka da Netherlands. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice.
To jami'ai daga sassan Afirka na cigaba da halara a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a fara babban taron a gobe. Taron zai zamanto sharafage ne ga wani shiri na da zai bada walwalar yin harkokin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar musamman ma kan abin da ya shafi rage shingayen da ke kawo cikas wajen shige da ficen kayayyakin kasuwanci tsakanin kasashen kungiyar. Lauyoyi a ma'aikatar shari'ar Amurka sun tabbatar wa wannan alƙalin kotun tarayya cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidaya da za a yi a shekara mai zuwa.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Kit Holmes. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.